إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى ودي أسن تبت جاء الله مدعوك كنسركي ليسا كبا مداما زما أولنا مجلسي domin gabatar da karatun wannan littafi mai suna Taysirul Fiqh fil Ibadat, wanda muke gabatarwa duk ranar Laraba a wannan masallaci, sannan kuma a wannan unguwa ta Bani Fanno ta biyu, wanda in Allah ya so ya yarda za mu dora daga inda muka tsaya a sati da ya gabata, wanda yau za mu tashi bayani akan nawaqidul wudu, abubuwan da suke walwala alwala, suke bata alwala. Amfanin faɗin wannan saboda annan gudan ne shi. Amfanin faɗin wannan saboda kada mutum ya je ya yi ibadar da ake yin ta da alwala ya zamanto ba ya da alwala. Alwala shi ta warware bai sani ba. Mala yace minal umuri allati yajibu ala almuslimi an ya'rifaha anna lilwudu'i nawaqidun wa mubtalat. Yana daga al'amuran da suke wajibi ga musulmi ya sani, ya san waɗannan abubuwa, cewa alwala tana da abubuwan da suke walwale ta, sannan kuma suke ɓata ta, hatta la yastamirra almuslim ala wudu'in wa qad batala wa huwa la yadri. Saboda kada mutum musulmi ya ci gaba akan ganin cewa yana da alwala, alhali kuma alwalar tashi ta ɓace bai sani ba. Wa yu'addi bihi ibadatan la tasihhu illa bil wudu, ya je ya bayar da ibadar da ba ta inganta sai da alwala, kuma shi bai da alwalar, bai san da alwalarsa ta walwale ba ko kuma ta ɓace. فللوضوء مفسدات، وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلات. ما لقيتي الولاة نادى أبو بند سكي باتاتا، ولأن أبو بند سكي باتا الولاة أنا تيمس نواقض، أنا تيمس نواقض معنى أبو بند كي والوليوة وتسمى مبطلات، أنا تيمس كم مبطلات. مبطلات سنة أبو بند سكي باتا الولاة، والمعنى واحد، معنى دوكا قداتي دوكا معنى صدية، يعني واقب ده مفصلات دوكا منه الصديني. وهذه المفصلات أو النواقد أو المفصلات أمور أينها الشرع، وأن أبو بند سكي فاتع الولا فسكي والوليتا الأمر لأني وند شريعة أيناس، وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها ko su zamanto a hadas waɗanda suke walwala alwala bi nafsiha da kansu, kalbauli wal ga'iti wa sa'ir al kharij min as sabilai, kaman bawali, kaman bayan gari da sauran abubuwan da suke fitowa daga hanyoyi guda biyu da arzikin mutum, hanyar da bawali yake fitowa da kuma bayan gari, waɗanda su ne ake ce ma a hadas. To ko su zamanto su ne suka faru ga mai alwala suka walwale masa alwalarsa, suka bata masa alwalarsa, wa imma asbab, ko ko ya zamanto asbab su ne wasu dalilai waɗanda in sun haru ga mutum to suna sa alwalan mutum ta warware shi, su ne asbab lil ahdath, abubuwan da suke sanya waɗannan ahdath din suke iya sa bawali ko bayan gari ko kuma sauran abubuwan da suke fitowa a cikin waɗannan kofofin. Da ya yi su idan waqa'at, ta inda waɗannan abubuwan da sun auku waɗannan sabubban, takunu mazannatun lil husulil ahdath, za su zamanto kenan wurin da ake zato, ake zaton aukuwar waɗannan ahdath din, kaman bawali ko bayan gari ko kuma sauran abubuwan da suke fitowa. Kazawalil aqli bil junun, kaman gushewar hankali idan mutum ya samu kanshi cikin halin hauka, idan ciwon hauka ya kama mutum to zaka ga hankalin shi ya gushe, in hankali ya gushe kuma mutum na iya yin ahdath bai sani ba, yana iya yin bawali, yana iya yin bayan gari, yana iya yin iska ko abin da ya kama da wannan ba tare da mi ba ya sani, saboda babu hankali. Aw tawqiyatuhu bin nawmi wal izma, ko kuma rihewar hankali ta hanyar bacci, saboda in mutum ya yi bacci to bai san halin da yake ciki ba, cikin baccin nan mutum na iya yin wani abu na iya fitowa a cikin kofofin nan guda biyu, ma'ana yana iya bawali bai sani ba, iska na iya fitowa a jikinsa a cikin bacci, saboda mi a wannan lokacin hankali ya yi. Wal irma, ko kuma farfadiya, irin ciwon da yake kada mutum sai ya suma, a lokacin da mutum yake ya samu kan cikin wannan halin yana iya yin ahdath bai sani ba, ma'ana bawali ko bayan gari ko iska ko abin da ya kama da wannan a cikin wannan halin. Da haka malai ce fa in zalal aqlu la yahissu bima yahsilu minhu, in hankali ya gushe to baya jin abin da ke faruwa gare shi, mutum bai iya jin abin da ke faruwa gare shi saboda babu hankali. Saboda haka fa qimatul mazanna maqam al hadath, da haka sai aka tsayar da abin da ake zato matsayin hadasi, ma'ana abin da ya faru ga mutum. To saboda haka su waɗannan nawaqidin, nawaqidul wudu, ababen da suke walwala alwala, al-awwalu, na farkon su shine al-kharij min as-sabil, abin da ya fito daga ɗayan kofofin da suke jikin mutum guda biyu, ko kofar bayan gari ko kuma kofar bawali, ai min makrajil bawli wal ga'i, abin da ya fito daga mafitar bawali ko kuma bayan gari. Kofar da bawali ke fitowa, idan bawali ya fito a wajen, ko kuma wal ga'i, kofar da bayan gari yake fitowa, wal kharij min as-sabil, da aka abin da ke fitowa daga wannan hanya, imma an yakuna bawlan, ko ya zamanto bawali a kowar bawali kenan, ko bawali ya fito ta wannan hanya, aw maniyan, ko kuma mani, aw maziyan, ko kuma mazi, aw ga'itan, ko kuma bayan gari, a hanyar bayan gari, aw rihan, ko iska. To waɗannan dukan su abubuwa ne waɗanda suke walwala alwala. Idan mutum na da alwala sai bawali ya fito a kofar bawali, alwala ta walwale. Haka idan mani ya fito a wannan kofa, alwala ta walwale. Haka mazi idan ya fito ma mutum, alwala ta walwale. A kofar kuma bayan gari, idan bayan gari ya fito bayan alwala, shine ake ce makashi ko, to alwala ta warware. Aurihan, ko iska, idan mutum ya iska shine ake ce matusa, to wannan alwalar tashi ta warware. Fa in kana al-kharij min as-sabilayn bawlan aw gha'itan, idan abin da ya fito daga waɗannan kofofin guda biyu bawali ne ko bayan gari, wa huwa naqidun lil wudu'i bin nass wal ijma', wannan na walwala alwala da nassin al-qur'ani da kuma ijma'i na malamai. كما قال الله عز وجل ام موجبات الوضوء, kamar yanda Allah bai girma da daukaka ya fada dangane da ababen da suke wajautar da alwala. Allah ta'ala yace au jaa ahadun minkum min al-gha'iti, a suratul nisaa ayata 43,
a cikin wannan aya Allah ta'ala ya ce aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib ko dai daga cikin ku yazo daga bayan gari ma'ana yaje bayan gari kenan wannan yana daga cikin abin da yake walwala alwala kuma yake sa mutun yayi alwala wa in kana al-kharij maniyan in kuma abin da ya fito maniyi ne المني هو ماء ثقيل سخين يتدفق في خروجه ويخرج بشهوة ويتلذذ الرجل بخروجه مني وسروان وإن سكيم ثقيل ما سيوني سخين ما سكوري يتدفق في خروجه a lokacin wutarsa wannan ruwan yana tunkuɗan juna ne wa yakhruju bi shahwatin kuma yana fitowa ne da shawa wa yatalazzazu ar-rajul bi khurujihi kuma mutun na jin dadi lokacin wutarsa da haka wa idza kharaja idan ruwan ya fito ista'qaba khurujahu futur ma'ana karshen wutarsa ma'ana yana yankewa ne da inda ya fito kenan sai ya yanke to shi mani wa huwa tahirun karan kanshi mai tsarki ne wa laysa bi najisin ba najasa ba walakinahu yuftilu alwudu sai dai yana bata alwala amma ba najasa ba kamar yadda malamai sun tattauna dangane da wannan mas'ala wasu suna ganin cewa mani najasa ne wasu suna ganin ba najasa ba da haka malai yake wa laysa bi najisin mani ba najasa bane walakinahu yuftilu alwudu sai dai yana lalata alwala wa yajibu al-iqtisalu minhu kuma wajibi ne ayi wanka sanadiyyar fitowar mani wala yakfi fi raf'ihi alwudu ma'ana dauke abinda ya shahi mani abinnan baya isa da yin alwala idan mani ya fito mutum dole sai yayi wanka تقول عائشة رضي الله عنها أمنا عائشة الله تعالى بترضى كانت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ثوب في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه رواه مسلم أمنا عائشة الله تعالى بترضى كتشوا Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan wanke mani da ya taba tuhun shi summa yakhruju ila salati fi zalika thawbi sannan manzo Allah ya fita sallah da wannan tufafin da ya wanke mani wa ana anzuru ila athari al-ghasl fi ma'ana ina ganin gurbin da aka wanke shi wannan mani rawahu muslim ya rawaito shi to da haka wasu malamai suke cewa ai wanke wanda ake masa ba dan wai yana da jisa bane ake wanke shi a'a saboda me kamar yanda ka sai in majina ta taba jikinka ko kuma tuwanka ai zaka wanke ko saboda tsauta mas'alolin malamai sun tattauna nasu a cikin littattafai daban-daban rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wa in kana al-kharij madiyan din kuma abin da ya fito maziyi ne me ake ce ma mazi almazi huwa ma'un abyadun shifafun lajizun yakhruju inda tafkir fil jima'i aw iradatihi wala yajidu ar-rajul li khurujihi minhu shahwa wala daf'an wala ya'qibuhu futur shi mazi in jimalin bawashi wasu ruwa ne farare marasa kabri wa'inda suke gauraye ne sannan suna hutawa ne a lokacin da mutum ya yi tunanin ma'ana saduwa da mace ko ya yi niyyar saduwa da mace amma lokacin hutawarsa mutum bai jin shawa ko kuma irin yadda mani yake tunkuɗan juna in zai fito shi ba a jin haka sannan kuma ƙarshen shi wala yaqibuhu futur ma'ana yankewarsa ba ta kasancewa kamar yanda shi maliyi in ya fito shi kenan sai ya yanke kai tsaye wa huwa najisun shi najasa ne wa yajibu alwudu'u minhu wajibi ne ayi alwala idan ya samu mutum wa ghasl makanihi kuma a wanke wurin da shi maliyi ya taba fa ana ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala daga ali ibn abi talib yadda Allah ta tabbata a gare shi yace كنت رجلا مذا مزاعد معنى نازم أنتم متن من يوم مزيد. فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سين أمرك مقداد يتنبي من ذا الله صلى الله عليه وسلم حكمكم مزيد سبب شيء علي بن أبي طالب سرك من ذا الله ينا أولاد ما أر من ذا الله فاطمة bayan ma family ne na manzo Allah sannan kuma yana aure da yar manzo Allah Fatima yana jin kunya da aka sai umurci bi idadi ya je ya tambaya dangane da hukuncin mazi fa kala sai manzo Allah ya ce masa fihi alwudu idan mazi ya huto ma mutun yana da alwala alwala shi ta kalle sai ya saki alwala wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi sannan kuma wa an sa'al bin hunayf radiyallahu anhu daga sa'al dan hunayf Allah ya kara masa yarda yake cewa kuntu alqa min almadhi shiddatan wa ana'an yace na kasance ina samun tsanani game da sha'anin mazi da wahala ma'ana ko da yaushe mazi na fito masa kuma yana yin wanka yace fa kuntu uqsiru minhu alghusl ko kuma gasa ina yawaita wanka ko kuma wanke shi saboda yana yawan zubo mini fazakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na ambata wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala sai manzo Allah yace inna ma yujzi'uka min zalika alwudu alwala ta ishe ka ba sai kai wanka ba ina in maji ya huto mu mutum yana da alwala alwala shi ta waiwale abinda zaka yi kawai sai ka wanke wurin da mazijin ya huto da inda ya taba sai ka saki alwala wannan kenan qultu sai nace ya rasulullah ya manzo Allah fa kaifa bima yusibu saubi minhu to yaya zan yi da mazijin da ya taba tuhana kana sai manzo Allah yace yakfika bi an ta'khudha kaffan min ma'in fatandahu bihi saubaka hatta tara annahu asabahu minhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ishe ka ka debi tafin ruwa ma'ana ka debo tafin ruwa a hannunka ka yayyafa shi ka yayyafa matuhanka har sai ka tabbatar da wannan ruwan da ka debo ka yayyafa ya samu wannan mazijin da ya taba tuhanka in kai haka kawai ya isa ba sai ka wanke ba da haka in mazi ya taba tuhan mutum sai mutum ya debi ruwa ya yayyafa a wajen har ya tabbatar da cewa ruwan nan ya samu wannan mazin da ya taba tuwon nasa to shikenan kawai ya ishe shi annadhu shine ghamrul ma'i min ghayr asr yayyahu ruwa shine ma'ana ka debo ruwa ka zuba ba tare da me tatsewa ba ba wai ka zuba ruwan kuma ka tatse ka matse ba a'a kawai ka yayyahu shikenan wannan duka suna daga cikin abubuwan da suke walwala alwala sannan in sun samu mutum ga yanda zai كذلك ينقض الوضوء خروج يعني ينقض الوضوء خروج الريق فتر اسكا idan mutun yayi iska sawa'an iska wanda yake mai sauti ko mara sauti alwala shi ta walwala kene idan mutun na da alwala sai yayi iska malam Bahaushe yake cewa tusa to alwala shi ta walwala qala yace saboda akwai hadisin Abu Huraira fa an Abi Huraira radiyallahu anhu daga Abu Huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda manzo Allah yace Allah bai karban sallar ɗayan ku a lokacin da ya hadasi hadasi shine ko bawali ko bayan gari da kuma sauran abubuwan da muka yi bayani waɗanda suke hutawa a waɗannan kofofin ko iska ko maji ko mani ma'ana in mutun yayi hadasi to alwala shi ta warware kuma Allah bai karban sallar shi a cikin wannan halin manzo Allah yace hatta ya tawadda sai in yayi alwala wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi wa ana Abdullah ibn Zaid radiyallahu anhu daga Abdullah ibn Zaid Allah ya kara mishi yadda annahu shaka ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu ash-shay'a fi as-salah فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه البخاري ومسلم عبد الله بن زيد قال الله تبارك وتعالى عليه ya kawo damuwa ta wani mutum a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Damuwar wannan mutum shi duk lokacin da yake sallah sai ma'ana ana nuna masa sai yana jin kamar dai yayi iska, kamar dai yayi iska a cikin sallar shi. Wannan abu shine ke damun shi, dan shedan na daga cikin hanyoyin da yake bi ya hana ba mutane nutsuwa a cikin sallah. Mutum na cikin sallah sai yana jin kamar yayi iska, to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mishi maganin wannan, yace masa la yansarifu, mai samun irin wannan damuwa a cikin sallah yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay, ma'ana ana nuna masa kamar dai wani abu ya same shi fi sallah a cikin sallah kamar iska ya fito. Fa qala, sai manzo Allah yace masa la yansarifu, kada mutum ya juya daga sallar shi, kada ya bar sallar sa hatta yasma sautan, sai in ya ji karin iska au ya ji darihan ko kuma ya ji wari iska. A lokacin da mutum ya ji iska ko ya ji wari, yana yanzu yana da tabbas iska ya fito masa. Amma in ba mutum ya ji ɗayan wannan ba, ko ya ji warin ko kuma ya ji sautin iska, ko da ma shedan na nuna maka kai iska, to ci gaba da sallar ka, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan kada ya rude ka. Wannan shine abinda mafi yawan mutane zaka samu, wasu na fama da wannan amma saboda rashin zuwa makaranta ko sauraron karatu sai wannan abin ba'ana ya hana ba mutum nutsuwa cikin sallah. Ana cikin sallah sai ga mutum ya katse kawai ba tare da ya ji iska ba ko ya ji ma'ana sautin iska, kawai sai ga ya bar sallah ya tayi, saboda shedan ya nuna mishi yayi iska. To in mutum ya samu kan cikin wannan damuwa, wannan shine magani, kakka huta, kakka bar sallar ka, sai in ka tabbatar da lalle iskan ne. Wace hanya zaka tabbatar wa? Shine ka ji karar, dan akwai iskan da yake fitowa mutum mai kara, wani kuma bai fitowa mutum da kara sai da ajimi warin. Kenan in ka ji ɗayan biyun wannan, kenan yanzu ka tabbatar da cewa lalle ka bana iskan ya fito ma, kenan a lokacin alwala ta warware sai ka je ka sake alwala. Wannan shine na farko daga cikin ababen da suke walwala alwala. Saniyan na biyu, minan nawaqidi, daga abubuwan da ke walwala alwala, zawalul aqli au taghfiyatuhu, gushewar hankali ko kuma rufewar hankali. Taƙaƙa hankali ke gushewa shine da hauka, idan hauka ya samu mutum to hankalin shi na gushewa. Lullubewar hankali kuma shine bacci ko kuma ma'ana ciwon farfadiya, mutum ya fadi ya suma, kaga a wannan lokacin hankalin shi ya lullube. To shine malai yace wa zawalul aqli yakunu bil junun, gushewar hankali yana kasancewa ne da hauka. Idan ciwon hauka ya samu mutum, kaga hankalin shi ya gushe. To in mutum na da alwala sai wannan matsala ta same shi, kenan alwala shi ta walwale. Idan tana yiwa a cikin wannan halin da ya samu kanshi na gushewar hankali, tana yiwa yayi hadisi bai sani ba. Wa taghtiyatuhu yakunu bin nawmi aw al ighma wa nawihima, shi kuma rihewar hankali yana kasancewa da bacci. A lokacin da mutum yayi bacci to hankalin shi ya rihe, ko ni na iya faruwa cikin baccin nan bai sani ba. Da haka in mutum na da alwala sai yayi bacci, yayi dogon bacci, baccin da bai san wanda ya shigo ba ya huta, ina ba dan bai huta, to in ya tashi sai ya sake alwala, dan wani abu na iya faruwa a cikin baccin nan bai sani ba, yana iya iska bai sani ba a cikin wannan baccin nashi. Awul ihma ko kuma ciwon farfadiya ko kuma suma, idan mutum irin yana da irin wannan matsala, farfadiya ta kada shi ya suma, ko kuma a'a wani abu ya faru ya fadi ya suma, kaga hankalin shi ya rufe a wannan halin, yana iya yayi wani abu mai sani ba, kenan a wannan lokacin da mutum ya farfado sai ya sake alwala. Fa man zala aqluhu, wanda hankalin shi ya gushe, au ghafiya ko ko hankalin shi ya rufe, bi nawmin amiqin wa na'wihi, da bacci wanda yake mai zurfi ko kwatankwacin shi, intaqada wudu'uhu, alwala shi ta walwale. Intaqada wudu'uhu, alwala shi ta walwale, li'anna dhalika mazannata khuruj alhadath, saboda wannan wurin da ake tsammanin fitar hadasi ne, wa huwa la yahissu bihi kuma shi baya iya jin sa baya iya jin wannan abin nan hadisin a lokacin da ya huta saboda hankalin shi yana rufe a wannan lokaci fa an ali ibn abi talib radiyallahu anhu daga ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa rufi alqalam an thalathatin an doke alqalamin rubuta layyi ko kuma rubuta lada daga dangogin mutane guda uku anin na'imi hatta yastayqiza mai bacci a lokacin da yake cikin bacci to ba a rubuta mishi layyi ko kuma lada sai yashi hatta yastayqiza sai lokacin da ya farka daga bacci da ka farka daga bacci daga wannan lokacin alƙalami zai fara aiki yaya zaka farka musulunci ya karantar idan ka farka daga bacci ga abin da ya kamata kai in kai wannan za a yi za a rubuta maka lada in kuma kai sabanin wannan kana ta kuwa kana ta abin nan miƙa kana ta abin nan to kuma wannan abin da za a rubuta ma sabanin abin da yake na kware wa anis sabiyi hatta yashabba haka karamin yaro sai ya zama matashi sai ya balaga yaro karami wanda bai balaga ba abinda yayi na laifi ba a rubuta mishi wa anil ma'tuhi hatta ya aqila haka wanda ya rasa hankalinsa ko ta hanyar hauka ko ta hanyar farfadiya ko ta hanyar abin nan suma sai lokacin da ya zamanto cikin hankalinsa waɗannan mutane guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an dauke musu alƙalamin rubuta abin nan saboda haka kenan mutumin da yake cikin wannan halin in alwala ko yana da alwala wannan abu ya same shi kenan wala shi tawarwaye sai ya saki rawahu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi salisan abu na uku daga cikin abubuwan da kai walwala alwala akulu lahmil ibil cin naman raƙumi sawa'an kana qalilan aw kaseeran naman kaɗan ne ko mai yawa wannan matsala ta walwale alwalar cin naman raƙumi malamai sun tattauna a kai wasu suna ganin ana son idan mutum ya ci naman raƙumi ya yi alwala yanda akwai hadisi wanda yake tabbatiya kamar yadda za mu karanta wasu na ganin cewa kenan ba wajibi bane idan mutum ya ci naman raƙumi sai ya yi alwala ko wasu suka ce a hadisi ya zo kenan wannan umarni ne kenan in mutum ya ci naman raƙumi in dai ka san naman raƙumi ne kana da alwala sai ka ci shi to sai ka sake alwala to shi ne nan malam ya ce daga abubuwan da suke walwala alwala akulu lahmil ibil cin naman raƙumi sawa'an kana qalilan aw kaseeran naman nan da yawa ne ko kaɗan wa qad su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anata wadda umil lahumil ibri shin zamu yi alwala dangane da namomin raƙumma qala na'am manzon Allah yace eh qala sai yace anata wadda umil lahumil ghanam to kananan dabbobi in mun ci naman su ma zamu yi alwala qala manzon Allah yace in shi ta in kaso da haka da wannan ne wasu malamai suke ganin cewa kenan in dai mutum ya ci naman raƙumi ya san da naman raƙumi ne to sai ya yi alwala sai ya sake alwala kenan in yana da alwala tunda an ce ya yi alwala menene ake fahimta kenan waccan alwalar babu ta ko wasu sun ta yi akan haka wasu suka ce a'a mustahabbi ne an so mutum ya jaddada alwala idan ya ci nama raƙumi amma naman kananan dabbobi manzo Allah yace in ka ga dama kai alwala in baka ga dama ba shikenan amma kaga da aka zo wajen naman rakumi bai ba da wannan dama ba da ce in shi ta ba sai yace na'am da wannan ne waɗanda suka ce yana walwala alwala tunda manzo Allah bai ba da daman wannan ba kenan alwala babu ta sai mutun ya sake in ya ci naman rakumi wannan shine dai a takaice رابعا نهض من نواقض الوضوء مس الذكر ومس الذكر على قسمين daga cikin abubuwan da ke warware alwala taba al'aura shi kuma taba al'aura ya kasu kashi biyu al'awwal kashi na farko shine mas الذكر بشهوه taba al'aura da shawa idan mutum ya taba al'aura da niyyar shawa saboda inda niyyar shawa ne yayi zai yi tabin da karanci maziyi zai fito masa da maziyi kuma ya fito alwala ta yi tawarwal to shine malai yace irin wannan tabin da mutum zai yi na shawa da niyyar biyan bukata ko kuma da niyyar shawa fa hada yanqudul wudu wannan yana warware alwala fa an Busra bin Safwan bint Safwan daga Basra Safwan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله يتي من مس ذكره فليتودع وندا يشاتي الأورى سيء الولا ينم ونشاتي ونتبي أكينه نن إرم وننتبي نشاوى رواه أبو داود أبو داود يرويتوش الثاني نبي مس ذكر بدون شاوى تبع الأورى بعد نية شاوى فهذا لا ينقض الوضوء إرم وننتبي به ولا الولا kaman mutum ne ma misali a ce ya zo wajen wankan alwala bai wajen wankan jaraba bayan ya alwala lokacin da yake zuwa ruwa yana abin nan tuna jikin shi yana iya biyowa ta kan al'aurar shi to irin wannan shawa bai warware masa wannan alwala ko ko mutum ya ji wani kaikayi ya sosa ko abin da ya kama da wannan to irin wannan bai abin nan din shi bai warware ma mutum alwala amma in mutum ya yi da niyyar shawa wannan shine ke warware alwala وعن طلق بن علي لذا طلق بن علي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمتن ياتن بيمن ذن الله صلى الله عليه وسلم أيتود أحدنا إذا مس ذكره شنتين مزيع ولا إذن ياتب على أورسة قال سيمن ذن الله إنما هو بضعة منك أي الأورى ننتك وتقفع شيدك غريك kamar yanda gabar hannu take kenan nan ana nihin tabi wanda yake ba na shawa ba yanda ka sai in ka taba hannunka nan ba a ce alwalaka ta warware ko ka taba kawarka ko ta gaba a cikin gabukuwarka to haka idan ka taba al'auranka in dai tabin nan ba na shawa bane ba to wannan bai warware ma alwala dan manzo Allah yace innama huwa bid'atun minka wata gaba ce daga gare ka wannan hadisin Imam Ahmad ya rawaito shi wayannan su ne abubuwan da suke warware alwala kamar yadda muka zano su muka ce na farko abinda ke warware alwala shine abinda ya fito daga hanyoyi guda biyu da suke jikin mutum hanyar bawali ko kuma hanyar bayan gari abu na biyu shine gushewar hankali ko rigawar hankali gushewar hankali muka ce yana kasancewa da ciwon hauka rigawar hankali shine bacci wanda yake mai zurhi ta kuma farfadiya ko kuma suma ko abin da ya kama da wannan abu na uku cin naman raƙumi abu na hudu shine taba al'aura amma tabi wanda yake na shawa wannan ke sai wata mas'ala ash-shakku fi tahara shakka a cikin tsarki mutum na shakka eske alwalar shi bata warware ba shakka ne yake ba tabbas ba shine malai yace man tayaqqana at-tahara wa shakka bi naqidin min nawaqidil wudu fa innama yabni ala al-yaqin wanda ya tabbatar da tsarki ma'ana mutum ya tabbatar da yana da alwala tabbas ina da alwala amma sai ya shakka wani abu daga cikin ababen da suke walwala alwala yana shakkan eske bai faru da rashi yanzu ya tabbata da yana da alwala amma sai yana shakka eske bai yi iska ba eske majini bai fito masa ba to abin da ya kamata ya fa innahu yabni alal yaqin mutun ya gina akan akan yaqini tunda ya tabbatar da yana da alwala to ya gina akan cewa yana da alwala ina ba ta an bayyanta sai ya tabbatar da min abinda ke warware alwala din nan ya faru a gare shi da haka yace wa man tayaqana adamu taharati wa shakka fi taharati fa innahu yabni alal yaqin wanda ya tabbatar da rashin yin tsarki sannan yayi shakka game da tsarki to zai yi gini ne akan abin da yake tabbas mutum ya tabbatar da adamu tahara ma'ana babu tsarki tare da shi wa shakka fi tahara sai yayi shakka a cikin tsarki fa innahu yabni ala al-yaqin yanzu zai gina ne akan abin da yake da tabbas akan shi yana in ya tabbatar da babu tsarkin fenin babu shi fa ana abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah yadda Allah ta tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an in mutun yaji wani abu a cikin shi fa ashkala alaihi sai ya rikice masa ma'ana sai ya ji kaman wani ƙara a ciki kazan wani bi mutum zai ji cikin shi na ƙara haka to in mutum ya ji irin wannan fa ashkala alaihi sai abin ya rikice mishi akharaja minhu shay'un amla shin wani abu ya fito ko wani abu bai fito ba ma'ana yayi iska ko bai iska ba wannan ƙaran da ya ji manzo Allah ya ce fala yakhruju min almasjid kada mutum ya fita daga cikin masallaci hatta yasma'a sautan aw yajida rihan sai in yaji karan na tabbas lalle karan iska ne aw yajida rihan ko kuma yaji wari to a lokacin nan ne zai tabbatar da mi lalle wannan abin da yake walwala alwala ya faru a gare shi kenan alwala shi ta yi ta warware wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi da kuma la yace fadalla hadha alhadith wannan hadisin yayi nuni anna almuslima lalle muslimi idza tayaqqana taharata idan yana da tabbat wajen tsarki wa shakka fi intiqabiha sai yayi shakka wajen walwalewar wannan tsarkin annahu yabqa ala tahara zai yi saura akan tsarkin sa kenan in ka tabbatar da kana da alwala amma sai kana shakkan abinda ke warware alwala ya faru to ka tabbata akan kana da alwalarka shi abinda yake da ya warware alwala sai ka tabbatar da lalle ya faru amma in dai shakka ne kake ka tabbatar da kana da alwala kenan ka tabbata akan alwalarka li'annaha al-asl dan wannan shine asali asali shine ka tabbata da kana da alwala yanzu shakka ne kake abinda ke warware alwala ya faru gare ka kenan wannan ba zai rude ka ba sai in ka tabbatar da ya faru wali'annaha mutayaqqinatun wa husulun naqid mashkukun fi saboda wannan tsarkin alwala ana da yaqinin samuwarta abin da ke warware alwala ne ake shakka a cikinsa wal yaqinu la yazulu bishakki saboda yaqini bai gushewa da shakka in dai ana da tabbas to shakka ba ta gushe tabbas ina ba da an bayyanta wa hadhihi qa'idatun azima ammatun wannan ka'ida ce babba wanda take gaman ma fi jami'il ashiya wanda ya game dukkan abubuwa ni cewa al-yaqinu la yazulu bishakk wannan ka'ida ce yaqini baya gushewa da shakka a cikin dukkan abubuwa anna tabqa ala usuliha ma'ana za ta yi saura akan asalinta ma'ana kenan alwala tana nan hatta yata yaqana khilafuha sai dai sabanin wannan in mutum yayi tabbas akan sa shine warwarewarta wa kadhalika al-aqs haka sabanin haka idan mutum na da yaqinin ma'ana rashin alwala ko sai yayi shakka wajen mi tsarki kenan zai tabbata akan cewa babu alwala tunda yana da yaqinin rashin tsarki فإذا تيقن الحدث إذا متن ياي تبث جمد حدثي وشك في الطهارة سي شك أشك التركي فإنه يتودى أبندا غريش شيني ألولا كوي لأن الأصل سود أصلي بقاء الحدث شيني وانزور وانا حدث تند متن ينا ديكين للي ينا حدث يابارو غريش فلا يرفع ko yurfa'u bishakki ba a dauke shi da shakka indai an tabbatar da an yi hadisi to ayan wala saboda ba a dauke hadisi da shakka da haka fala budda lil muslimi babu makawa ga muslimi an yi harisa kullal hirsi mutun yayi kwadayi dukkan kwadayi ala taharati lis salati akan tsarki game da sallah kenan mutun ya tabbatar da duk lokacin da zai yi sallah yana da alwala wal ihtimam biha sannan kuma mutun ya himmantu da wannan ya tabbatar da duk lokacin da zai yi sallah tabbas yana da tsarki yana da alwala li'anna la tasuhu salatan biduni tahur ko tahur babu sallar da take ingantuwa in dai babu me babu tsarki babu alwala kama yajibu alayka an tahdara kamar yanda yake wajibi a gare ka a matsayinka na musulmi kai sauna kai hankali minal waswasi game da yawan tunani a cikin sallarka wa tasallutu shaytani alayka kada ka ba ma'ana shaytan dama akan ka ya dinga sa ma shakka da waswasi a cikin mi abinda ya shafi tsarkinka ko kuma ibadarka bi aisu yukhayyilu ilayka ta inda zai samu daman nuna maka intiqadu taharatuka cewa tsarkinka ya walwale alwalaka ta walwale wayulabbisu alayka ya cudanya ma al'amura ya rikita ma al'amura fasta'id billahi min sharrihi da haka ka rika neman tsarin Allah game da sharrin shaytan game da me game da sharrin shaytan wala taltafit ila wasawisihi bari waywaya ko kuma bari kallon wasiwasin shaytan wasiwasi irin wanda shaytan ke sa mutum a cikin sallah ko a wajen wata ibada to wannan abin kada ka rika damuwa da shi wa hatam aidan bi taharati siyabika minan najasa haka kuma ka muhimmantu game da tsarkin tufafinka game da najasa duk lokacin da zaka yi ibada ka tabbatar da tufafin da zaka yi wannan ibada da su tabbat tufafi ne wa'anda sun tsarkaku game da najasa ma'ana babu najasa tare da shi tare da wannan tufa naka wannan kuma litakuna salatuka sahiha dan sallaka ta zamanto ingatatta wa ibadatuka mustaqima ibadaka ta zamanto sayayyar ibada fa inna allaha jalla jalaluhu saboda Allah mai girma da daukaka yace inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu yawan tuba daga bayunsa wa yuhibbu al-mutatahhirin kuma yana son masu yawan tsarki masu yawan tsarkaka game da abin da ya shahi tufafinsu da jikukkunansu da wuraren ibadunsu su zamanto ko da yaushe cikin tsafta cikin tsarki Allah yana son wannan wannan su ne kusan abin da ya shahi ababen da suke waiwala alwala wanda ya kamata dukkan musulmi ya kula da su don so da yawa alwala mutum zaka walwale ya je ya yi ibadar da ba ta ingantuwa sai da alwala tsammanin shi yana da alwala alhali bai da alwala ba ga yana tsammanin ya yi ibada alhali ibada ba ta yi ba saboda haka waɗannan abubuwan da suke walwala alwala wajibi ne da dukkan musulmi ya kula mutum ya kula game da wannan ya tabbatar da yana da alwala ko baya da alwala kafin ya yi ibadar da wajibi ne kafin a yi ta a yi alwala wannan shi zai sa ka ga mutum ya yi addinin shi tsarkakakke karɓaɓɓe sannan kuma wanda yake tsararre amma rashin kula da irin waɗannan abubuwa na abuka mutane suna yin ibadar da yake sai da alwala ake yin ta ba tare da alwala ba don wani bai san ma abubuwan da suke walwala alwala ba babu ruwan shi da haka irin waɗannan abubuwa ya kamata musulmi su maida hankali game da su saboda ibada ba wasa bace musamman ma sallah, musamman ma sallah, awwalu ma yuhasabu bihi al'abdu yawm al-qiyama as-salah. Farko abinda za a binciki mutum bawa daga ayyukansa ita ce sallah. Kenan kaga ashe sallah na da girma, dan haka a kula da ita da kyau. Duk mutumin da ya samu ya tsira da sallarsa, to wallahi ya tsira. Wanda kuma ya tabe a wajen sallah, ko dukkan tabewa ya tabbata a gare shi. Saboda kwarewar lokaci, ina ganin za mu dakata abinda muka faɗi daidai. Allah ba mu lada kusakuran da muka yi, kuma Allah ya yi mana. Sai Allah ya kai mu sati na gaba, insha Allah za mu tashi wajibatul ghusli, abubuwan da suke wajabtar da yin wanka. Saboda haka da wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.